ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
masu rara assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin na wannan mako a yanda shekara ta 2022 ke salama da mu shirin ilimi na wannan mako da kuma na mako mai zuwa in Allah ya kai mu zai bita ne akan shirye-shiryen baya da muka gabatar muku a wannan gida a ranar 21 ga watan Maris ne dai na fara gabatar da shirin na ilimi garkuwar dan adam kuma shiri na farko mun gabatar da shi ne akan yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya wanda aka fara tun a watan Fabrairu inda kuma muka yi hira da daya daga cikin wakilan wannan kungiya ta ASU wato Dr. Bashir Dankuzo malami a sashen koyar da ilimin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Minna ta jihar Neja
dangane da yajin aiki da yake cinyewa gaskiya ne wannan abun takeici ne abun damuwa ne babu wani wanda yake da tunani da hankalinsa ba zai tashi ba domin kasa ba ta taba bunƙasa idan harkokin iliminta wato ainihin ya shiga cikin wato ainihin matsala kuma sanannen abu ne cewa harkar ilimi a Najeriya wato ya shiga matsalan gaske kwarai da gaske da zaka shiga jami'o'i za ka ga da malamai da su kansu ɗaliban kusan duk a takure ake duk abinda ake kusan a takure a ba dadi a kuntace haka ake ta wannan al'amara kuma gashi yanzu to an sake shiga cikin wani yanayi wanda wato ainihin komai ƙara tsada yake yanayin al'amuran rayuwa ƙara tsada yake dole ne malami wanda yake harkar karantarwa ya damu akan wato abinda ya shafi walfiya dinsa wato abinda zai rike masa wato ainihin iyalinsa da kansa da kuma wato ainihin sauransu sannan bayan haka nan idan aka halkalli harkar ilimi tabbas harkar ilimi harka ce mai tsadan gaske dole gwamnati ya zama cewa za ta iya sadaukar da dukiya mai yawan gaske akan ilimi indai ana so ilimi ya bunƙasa amma yanayin da zaka ga cewa gwamnati na amfani da kuɗaɗe makurai akan wasu harkokin waɗanda ba su kai harkar ilimi kima da daraja ba kaga inda ake kashe kuɗaɗe waɗanda suke da fitan hankali amma harkar ilimi sai ga ba a kashe kuɗaɗe da suka yi haka yau da zaka dauki misali wanda zai kammala PhD yayi degree na ɗaya yayi degree na uku a ce yanzu nan zai fara karantarwa a jami'a kaje ka dauki nawa za a bashi wato ku ka dauki wanda za a ce yau ya ci zabe a matsayin sa na chairman ko ya ci zabe na dan majalisa nawa za a bashi a cin zaben da yayi kuma ka dauka menene mafi karancin wato ainihin takarda ta ilimi da ake so mutun ya samu kafin ya zama dan majalisa to irin wannan zai ga sai duk yara suna tasowa sai su ga to ashe yawan kwalin da kake da shi na karatu ba shike iya wato ainihin tabbatar maka cewa zaka samu ingantacciyar rayuwa ba shi yasa zaka ga waɗanda suke da hazaka wanda ya kamata a ce suna jami'o'i da yawa sun bar jami'o'in wasu koma harkar siyasa wasu koma harkar kwangila wasu koma harkoki daban-daban so wannan abun damuwa ne
har ila yau a shekarar mai karewa ta shekara ta 2022 mun kawo muku wani rahoto a daya daga cikin shirye-shiryen mu na watan Afrilu mun gabatar muku wani taro da gwamnatin jihar Yobe ta shirya domin inganta makarantun tsangaya musamman ma dai a jihar ta Yobe da kuma sauran jihohi na arewacin Najeriya Dr. Muhammad Sani Idris shine kwamishinan ilimin primary da secondary a jihar Yobe
manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya malaman makarantun allo domin su sadu da juna su kuma dora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun kawo tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba a harkar karatun tsangaya abinda muke so mu cimma gashi shine lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara kuma ba ma jin daɗi yadda yara wato ba a iya lura da lafiyarsu amma kuma muna jin daɗin karatun Qur'ani muna gode wa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen haifar da al'umma nagartacciya al'ummar da ta taimaka wajen gina jihar Yobe da gina Najeriya gaba ɗaya wayannan yaran suna da daraja suna da ɗaukaka yara ne wayanda sun maida hankalinsu wajen su haddace Alƙur'ani me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yara a zo a zauna tare da wayannan malaman a zo da wayansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba nan gaba yaran nan ba sai ya je inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba yaro ne mai daraja abin da yake karanta mai masu daraja ne wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda yake kokarin haddace Al-Qur'ani ta zama ta fito waje kowa ya ganshi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja.
Sai kuma watan Mayu inda muka tattauna da daya daga cikin yan majalisun tarayyar Najeriya, wato Sanata Aliyu Sabi Abdullahi dan majalisar dattijai daga jihar Neja, wanda ya yi mana karin haske game da kokarin da majalisun kasar ko ma gwamnati ke yi na amince da karin jami'o'i a Najeriya, duk kuwa da kukan da gwamnati ke yi cewa ba ta da kudin biyan hakokin malaman jami'o'i da sauran ma'aikatu da ke gudanar da ayyukan nasu a jami'o'in Najeriya, lamarin da ke kai su shiga yajin aiki.
Gaskiya ticoci suna cikin matsala, kuma idan babu ticha ai babu makaranta. Rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar sai ka ci mu an guhi. Akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda ticin shi ma bai san komai ba. To gaskiya duk wa'innan abubuwan sai na duba na ga bai yiwuwa mu samu ci gaba, dole sai mun mai da hankali akan maganar ticoci. Ko karkashin ice ticha zai koya ma ɗalibi, in dai tichan ya ƙware ya san abin da yake yi ɗalibi zai gane. A wannan lokacin da nake tunani ga kenan mu samu wannan jami'a, kaga ilimi ya zo kusa a wannan yake kuma ticoci za su samu sauki.
To masu sauraro, saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya, sai mako na gaba za mu ɗora inda za ku ji sauran shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara mai ƙarewa da izinin Allah. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma dai Julie Leather Gresham da ta ba da umarnin shirin, naku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya. Sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba, kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.